نستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شين إلى الحميز 28 ga watan Rabi'in al-Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1432 daidai da 2 ga watan March shekara ta 2011. A yau da iznin Allah muke sa ran fara karatun littafin Sharhu Masail al-Jahiliyya na Sheikh al-Islam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah madaukin sarki ya ji gan shi, sharhin da fadilati Sheikh al-Dr. Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan. Wannan littafi na Masail al-Jahiliyya, kasancewar Malam Fawzan yayi mai wani kyakkyawan muqaddima dangane da me yake nufi da jahiliya da kuma karkasuwan zaman nan da suka zo kafin zuwan addinin musulunci, muga dacewan mutakaitu da abin da malamin ya riga ya yi ambata ba tare da mun yi wani shimfiɗa da sharan fage namu na musamman ba. Sai dai babu laifi mu ce wannan littafi ya dace a ce mun zauna mun karantar da shi a irin wannan yanayi da irin wannan lokaci da kuma irin yadda al'umman mu suke kasantuwa a yau. Ba don komai ba, sai don hasashe da kuma abin da muke gani na zahiri wanda yake bayyana a cikin da yawa daga al'umman mu, alamu ne na dawon wancan bakar jahiliyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya yake ta kuma ya rushe ta. Domin da kanta wannan jahiliyar da annabi ya zo ya tarar da ita, ya yi gwagwarmaya wajen tumɓuke ta, abin da ya haifar da ita shine nisantan zamanin annabta da manzanci. Ma'anar wannan shine al'umma ne aka samu tsawon lokaci da tazara tsakaninsu da sakonnin da Allah madaukin sarki ya saukar. An waye gari waɗannan al'umma ko kusa ko nesa ba su samun tataccen sakon da Allah madaukin sarki ya aiko manzanni da shi. To sai ya zama sun koma suna kwaikwayo isu-isu, wanda ya fi iya fasaha da kwazo da iya magana a cikinsu sai ya kirkiro abin da suke ɗauka a matsayin shi ne addini. Al'umman da suke kan addini na kwarai su kuma sai aka waye gari an sanya musu karan tsana, sai zo mutane suna rayuwa irin ta dabbanci, rayuwa mara tsari, rayuwa mara kan gado. To a irin wannan hali ne za mu je Allah madaukin sarki sai ya ji kan al'umma, sai turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan haske da muke cikin shi a yau, ko muke fatan wanzuwa cikin shi har zuwa sanda Allah madaukin sarki zai anshi rayuwarmu. Muna fatan Allah ya girmama mu, yi mana martaba, ya ji kanmu, ya ɗauki rayukanmu a ƙarƙashin wannan addini na musulunci. To Malam Muhammad ɗan Abdul Wahhab, Allah madaukin sarki ya ji gan shi, ya yi ƙoƙarin taso waɗannan masail na jahiliya daga abin da ya zo a cikin Alƙur'ani da Sunna, irin yadda ya fahimci illan waɗannan abubuwa da kuma yanda annabi ya zo da alkhairai da suka canji waɗancan abubuwa da suke da illa na jahiliya. Kuma abin takaici a yau duniyar mu ta yanzu da ake mata take da kirarin ci gaba da wayewa, to wancan kazantar na jahiliya ne aka je aka kakkabe ake son a dawo mana da ita a matsayin wai shine ci gaban zamani. To irin waɗannan abubuwa da muke ganin sun fara kunno kai, sai magadaci wanda cancantan zama a fahimci waɗannan abubuwa domin a guje masu, kuma Allah madaukin sarki ya sa kunnuwa da zukatanmu su iya saurare, sannan kuma su tintinintini wajen bin waɗannan abubuwan da yake da hadarin gaske mutuwa ta same ka a ƙarƙashinsu. Kuma Allah ya taimake ku, ku nasalta, ku je ku isar da sakonnin a garuruwanku, domin iyaye, ƴan uwa, abokan arziki, ƙanni da ƴaƴa da yayye da maƙotanku su ma sarabauta da wannan alkhairin da kuka taho masa da shi. To kamar yadda na ambata, za mu taƙaita mu ji irin abin da Malam Fauzan ya kawo a cikin wannan muqaddima nashi da ya gabatar dangane da wannan sharhi da ya littafin Masailul Jahiliya na Sheikhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. To amma kai tsaye kafin mu shiga cikin karatun wannan littafi, za mu so mu dan gabatar da dan takaitacce matuƙa wajen takaitawa na tarihin Muhammad ibn Abdul Wahhab domin al'umma su san shi. Kusan mun zo mun yi tarihin Muhammad ɗan Abdul Wahhab a lokacin da muka fara karatun littafin Kitabu Tauhid tare da sharhin Al-Mulakhas. Kusan akalla mun kwashe kusan wata da rabi muna tarihin Muhammad ibn Abdul Wahhab. An yi bayanai, gamsassun bayanai dangane da wane ne shi, waye mahaifin shi, su wane ne malaman shi, su waye karantar a matsayin ɗalibai, iyalan shi, matan shi da ƴaƴan shi, abokan hudun shi, gwagwarmayan shi wajen yada addinin Allah, fito na fito da yi da makiya Allah da makami wajen tabbatar da tauhidi da addinin musulunci, shi ke faɗa a ja bayan ƙasa da yanda Allah ya albarkaci wannan da'awa ta Muhammad ɗan Abdul Wahhab har yanzu ake cin moriyanta. Duk mun gabatar da waɗannan da kuma bayyana rubuce-rubuce da ya yi waɗanda suke kunshe da alkhairai masu ɗimbin yawa, na daga ciki ga Kitabu Tauhid, ga kuma wannan Masailul Jahiliya. To tun daga nan kafin ka je da nisa za ka fahimci masu zagin Muhammad ibn Abdul Wahhab kusan a iya cewa ba su san shi ba, akwai waɗanda kuma sun san shi, to kuma su suna gaba ne da tauhidin da annabawa suka zo da shi. Shi kuma ya tsayu ya ce lallai sai dai a tsaya ma tauhidin annabawa, to ku da kanku za ku yi ba da ansa da hukunci cewa dole ki adawa da shi. Su sun rike tauhidin maguzawa, shi kuma ya rike tauhidin annabawa, kaga ba yanda za a yi tafiyan ta daya, dole su yi kokarin yakan wannan tauhidin da ya zo da shi. To kuma yakan tauhidin kai tsaye ba zai yiwu ba sai an yaki shi wanda ya zo da sakon, a nuna mutane ba nagari ba ne, nuna mutane mutum ne da ya zo ya haifar da tashin tashina da rashin zaman lafiya, ya kawo harigido a cikin al'amarin zaman yau, irin abin da kafirai na da na yanzu suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin su ga sun wargaza saƙon da Allah ya aiko shi da shi. To shi ma Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya fuskanci irin waɗancan matsalolin. Yanzu idan ka ɗauko wannan littafi na Masailul Jahiliya, duk mutumin da yake bin wannan abubuwa suka zama halin shi ne, ɗabi'un shi ne, addinin shi ne, sai Malam Muhammad ɗan Abdul Wahhab ya ce lallai a bari, to ko zai iya kan iyawan shi wajen ya ga ya yake shi. Haka ne, kuna fahimtar wannan da kyau ko? To shi yasa alherin Allah ya kai ma wannan dattijo, kuma ku fahimci yanda rayuwar shi take, da yanda ya kokari, da yanda Allah madaukakin sarki ya sa albarka a wannan aiki da yayi. To dai malai yace nubzatun mu'jizatun fi hayatil mu'allifi, ga dan takaitacce dan tarfi na tarihin marubucin wannan littafi. Za mu karanto wannan dan tarihi nashi ne daga abin da Malam Fauzan ya kawo a sharhin da yayi mai suna Al-Mulakhas fi Sharhi Kitab At-Tauhid. Malam yace nisbuhu ko nasabuhu, nasaban shi Muhammad dan Abdul Wahhab. Malam yace huwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali, cikakken sunan shi. Malam yace shehun musulunci Muhammad dan Abdul Wahhab dan Sulaiman dan Ali, min Ali mushrifin min qabilati bani Tamim al-mashhura. Shi malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya fito ne daga kabilan Banu Tamim, shahararriyar kabila, fitacciya daga cikin kabilan Larabawa, wa imamu da'awati salafiyya, sannan kuma limami ne, jagora ne na wannan da'awa na salafiyya fi Najd, a ƙasar Najd wa ghairiha, da kuma wasu garuruwan da ba ma Najd ba. Ita wannan Najd, Najd ne ta ƙasar Saudiya nan dadda Riyadh. Mun gano wannan da kyau ko? Wannan Najd a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kwata kwata bata, a bayan rasuwan annabi ne da dadewa aka haifar da wannan gari na Najd. Ko mun fahimci wannan da kyau ko? Amma a zamanin annabi akwai Najd kusan akwai daya a ƙasar Iraki, wacce ita wannan Najd na Iraq, to sananniyar Najd ne wanda hatta Larabawa Makka sun santa, shi kanshi manzon rahama ya san da ita. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Malam yace nash'atuhu wa ilmuhu, Malam Muhammad bin Abdul Wahhab tasowar shi da kuma fafutukan da yayi wajen neman ilimi. Wulida fi baladi baldatin al-Uyayna, an haifi Muhammad bin Abdul Wahhab fi baldatil Uyayna, a wani gari da ake ce ma Uyayna qurbi madinatir Riyadh. Wannan gari yana dadda wani kauye ne dake jikin gari ko birnin Riyadh na Saudiya a yau. An haife shi hijira na da shekara 1115. Ko mun fahimci wannan da kyau ko? Wa hafiza al-Qur'an al-Karima wa huwa saghir, Malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya haddace al-Qur'ani tun yana karami. Wa tatalammaza ala walidihi, kuma ya fara neman ilimin addini ne a hannun mahaifin shi Qadi al-Uyayna, a lokacin mahaifin na shi ne babban alkali na wannan gari na Uyayna. Fi waqtihi, a lokacin da mahaifin shi ke raye shine alkalin garin. Wa ala ghairihi min mashahir ulama'i Najd, kuma Malam Muhammad bin Abdul Wahhab yayi karatun addini a wajen fitattun malaman kafin Najd wal Madina, da kuma malaman Madinatul Munawwara wal Ahsa, da malaman Ahsa wal Basra, da malaman kafin Basra. Fa adaraka ulama'an, fa adaraka ilman gharizan, sai shi Malam Muhammad bin Abdul Wahhab kasancewan karatun da yayi a wajen fitattu ƙwararrun malamai sai ya samu ilimi mai yawan gaske, wanda wannan ilimi da ya samu a halahu lil qiyam bi da'awati mubaraka, shi ya cancantar da shi, ya ƙwarar da shi wajen ya tinkari wannan da'awa da ya assafa mai albarkan gaske. Fi waqtin, ya fara da'awa ne a wani lokacin da intasharat fihi al-bid'a, bid'a ta yadu, wal khurafat, da hayaniya da harguwa da bankaura iri-iri da sunan addini. Wattabarruku bil quburi wal ashjari wal ahjari, a lokacin da mutane suke neman albarka ga kaburruka da annabi karara ya hana kuma ya tsine mai Yahudawa da Nasara sakamakon tabarruki da suke da nasu kaburruka, da kuma itatuwa, bishiyoyi, da kuma duwatsu, dukkanin waɗannan abubuwan da annabi ya yaka ya rushe su a lokacin yana raye bayan tafiyan shi da tsawon zamani sai kuma aka dawo da su. To daidai wannan lokaci Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab yayi karatu kuma ya tinkar da'awa a daidai wannan lokaci waɗannan bid'o'i da shirka sun kunno kai kuma sun samu karbuwa sun yi ƙarfi a cikin al'umma. Fattama rahimahullah sai Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya tsayu bid'awati ila tasihi al-aqida wajen kiran mutane akan su inganta kuma su kyautata aqidansu wa ikhlas al-ibadati lillahi wahda da kuma tsarkake bauta ga Allah shi daya. Wa allafa iddata kutubin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya rubuta littattafai masu dimbin yawa min ashhariha daga cikin littattafan shi da suka fi shahara hadal kitab shine wannan littafi dake gaban mu. Mala yace faqadan laqiya quburan aziman haqiqa littafin nashi ya samu karba ya samu karbuwa sosai ladal ulama a wajen malamai wal mutaallimina da kuma daliban ilimi wa atannu bihi dirasatan wa sharha malamai sun rike wannan littafi matuka suka bashi kulawa ta hanyar saka shi suna karantar da dalibai kuma suna yi ma littafin sharhi. Fa huwa kitabun badi'ul wada'i littafi ne wanda yazo da wani tsari mai ban sha'awa azimul fa'ida kuma yana dauke da fa'ida mai girman gaske nafa'allahu bihi khalqan kaseera Allah madaukin sarki ya amfanar da wannan littafi al'umma masu dimbin yawa. Wa qad baqiya ash-shaykh fi lata hayatihi mu'alliman ash-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kwashe rayuwar shi gaba dayanta a matsayin mai karantar da al'umma addinin su wa da'iyan ila Allah ta'ala kuma a matsayin mai da'awa mai kiran mutane akan abi Allah kadai amiran bil ma'ruf ya tsaye wajen umurtan mutane da aikata ayyuka kyakkyawa wa nahayan anil munkari da kuma hana mutane dangane da miyagun ayyuka ila an tufiya fid-dir'iyya har zuwa lokacin da Allah madaukin sarki ya ne rasuwa a garin Dir'iyya qurba madinatir Riyad dab da garin Riyad a shekara ta 1206. Mala yace wa kana takharraja ala yadihi adadun kabirun min al-ulama Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab malamai masu dimbin yawa sun koyi karatu a hannun shi har sun zama manyan malamai wa immatu da'awa kuma sun waye gari sun zama limamai a fagen da'awa na kiran mutane zuwa ga addinin Allah. Ajzalallahu lahu al-ajra was-sawab Allah madaukin sarki ya haɓaka lada Allah madaukin sarki ya girmama ya haskaka kabarin shi waje aljannata maswa sannan Allah madaukin sarki ya sanya aljannal firdausi ita ce makoman shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi kira da amincin Allah tabbata ga annabin mu da iyalan gidan shi da kuma sahabban shi. A takaice kuma na takaitawa matuka kun ji abin da mala ya gabatar mana dangane da tarihin Malam Muhammadu dan Abdul Wahhab Allah madaukin sarki ya jikan shi. Kamar yadda muka bayyana wa mutane mahimmancin wannan littafi a irin wannan lokaci da kuma irin yanayi na jama'an mu a yau, hakikanin gaskiya al'amarin ma zai kara fito maka sarari ne a lokacin da karatun littafin nan ya mika ka ji abin da ke kunshi a ciki. Asalin littafin wannan malamin da muka yi tarihin shi shi ya rubuta shi ya sanya mai masailul jahiliya Dr. Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan shi kuma sharhi ya kawai ce sharhu masailul jahiliya Allah madaukin sarki ya musu sakayya da gidan aljanna. Malam yace bismillahir rahmanir rahim muqaddimatu al muqaddima jama'a ga mushin fida da sharan fage na marubucin wannan littafi Malam ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, dukkanin godiya da yabo su tabbata ga Allah Ubangijin talikai, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, sannan tsira da amincin Allah tabbata ga annabinmu Muhammad wa ala alihi da iyalan gidanshi wa ashabihi da sahabban shi ajma'in gaba ɗayansu. Amma ba'du, malam yace bayan haka, faqad kuntu alqaitu darasan fil masjidi, malam Fawzan yace yanda al'amarin ya kasance, kadai na gabatar da wani darasi ne a masallacinmu wanda tatadammanu sharha masail aljahiliya. Wannan darasin ya kunshi sharhi ne na matsalolin jahiliya allati zakaraha shaykhul islam almujaddid, wanda shehun musulunci wanda ya tsaye wajen jaddada addinin da annabi ya zo da shi ya inganta shi, ya kauda bid'a, ya kauda shirka, ya kauda son zuciya da al'adu, al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fi risalatin mukhtasira, a wannan takaitaccen risala ya rubuta wannan, sai shi Malam Fawzan ya miƙe a masallacin su ya gabatar da shi a matsayin lecture, ya mu mutane ɗan nasihohi kamar yadda namu malamin shi ma ya yi nasiha da lecture, ya ɗauki wannan littafi ya sanya mai matsalolin jahiliya, ya karantar da mutane abubuwan da littafin ya kunsa. Wa kana ba'du tullab, sai aka samu wasu daga cikin ɗaliban ilimi, waffaqahumullah, Allah madaukakin sarki ya kara datar da su, kad sajjalu tilka durus, sai suka yi taping, suka yi recording ɗin wannan darussa fi ashrita a kasusuwa na audio. Wa qama ba'duhum jazahullahu khaira, sai ɗaya daga cikin waɗannan ɗalibai sai ya tsayu, Allah madaukakin sarki ya mai sakayya da alkhairi, bi tafrigiha wa kitabatiha, ya ware wannan lecture ya rubuta ta gaba ɗaya, wa aradaha alayya, sai kawo min in duba cewa ga irin yanda ya fahimci lecture kuma ga gudunmuwan da shi ma ya bayar, ya copy ta gaba ɗayan abin da nayi a cikin takardu. Falamma qara'atuha, Malam Fawzan yace yayin da na karanta wannan abin da ya rubuta daga abin da na gabatar a masallaci, istahsantu tabaiha, yace sai naga kai ai abugata, wa nasharuha, sannan a yada ta tsakanin mutane, li ta'ummul fa'idata fiha, saboda alfa'idan da za a samu ya gama kowa ba mutanen masallacin mu kadai ba. Mala yace alama fi zalika sharh min naqsin wa dafin, duk da abin da wannan sharhi nawa ya kunsa na takaitawa ko bai kai ya komo ba, abin da yake nufi kenan, ma'ana ba sharhi ne ma aka zage kwanduwa aka yi sosai ba, an ɗan yi abin ne sama-sama don a nasihanci mutane, to amma dai akwai fa'idan abuga alherin ya kai ga waɗanda suke na nesa ne. Ikon Allah, wannan guri na Malam Fawzan Allah madaukakin sarki ya cika mai, domin ga alkhairin ya zo har nan, Allah madaukakin sarki ya yada shi ko ina. Walakin kama ya kununa, malai ce sai dai kamar yadda masu iya magana ke cewa, shay'un khairun man la shay, kaɗan ya fi babu, kuma gano wannan da kyau ko, ma'ana sharhin ɗan kaɗan ne bai kai ya komo ba, to dai da babu gara ba daɗi. Ina fatan mun gane wannan da kyau, shi ne abin da yake nufi. Wa arju, malam ya ce ina fata, ina roƙon arziki ga mimman qara hadha sharh, ga duk wanda ya karanta wannan sharhi, wa adraka fihi khata, ya tsinkayo kusakurai, ya ga wani kuskure daga cikin kurakuran da ke ciki, ayyan bihani, lalle ya kwadaitar da ni alaihi, lissi da raki saboda in marmaza in gyara. Kun ji malaman salafu, duk wanda ya ga kuskure a cikin abin da suke a kai, to ya marza ya isar da wannan kuskuren gare su domin su ɗauki matakin gyara. Malam sai yake cewa waffaqallahu aljami' lil ilmin nafi', muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da kowa game da ilimi mai amfani wal amalus salih da kuma aiki na ƙwarai sallallahu ala nabiyyina muhammadin tsira da aminci ya tabbata ga annabinmu muhammad da iyalan gidanshi da sahabban shi malaici al-muallif wannan dan takaitaccen bayani ne na malam fauzan da kuma tarihin rubuta wannan littafi da dalilin da yasa aka yi shi malamin ya gabatar mana fajazahu Allahu khaira Allah ya saka mai da alkhairai malaici bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da jinjinan ban girma su tabbata ga Allah ubangijin halittu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin tsira da amincin Allah da albarkan Allah su tabbata ga annabinmu muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in haka tsira da amincin Allah su tabbata ga iyalan gidan shi da sahabban shi gaba daya wa ba'du malam muhammad dan abdul wahhab yace bayan haka qala al-sheikh al-islam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ta'ala fi muqaddimati risalatihi to a shin fidan wannan littafi ga abinda malam muhammad ibn abdul wahhab ya faɗi yace hadhihi masail wadannan wasu mas'aloli ne khalafa fiha rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ahal al-jahiliya wanda mutanen jahiliya suna aikata waɗannan abubuwa ko dai aiki daga bansu ko kuma furuci da bakunansu ko kuduri a cikin zuciyarsu ko kuma haka mu'amalarsu ta kasance to da annabi yazo sai ya saba masa gaba ɗaya saboda babu alkhairi a ciki to shi ne ake son ka fahimta a an karar da kai saboda idan akwai shige irin waɗannan abubuwa tattare da kai sai ka ji tsoron Allah ka bari malam yake cewa su waɗannan ahlul jahiliya sune al-kitabiyaini sune waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su littafi su biyu wal ummiyina da kuma ummiyai mimma la ghina lil muslimina an ma'rifatiha mun gano wannan kyau ko wanda musulmi bai da ma wani amfani da cin moriyan da zai samu dangane da sanin waɗannan abubuwa tunda annabi ya zo ya rushe su amma sai malai ya kawo wani baiti ya ce faddu yuzhiru husnahu addu wa bi ziddiha tatabayyana al-ashya'u yace faddu kishiyan abin da ke kishiyantan al'amarinka yuzhiru husnahu shike bayyanar da kyawun abin da kake akan shi yanzu in babu mummuna ba a taba gane kyakkyawa in babu jahili ba a taba gane mai ilimi in ba marowaci ba san mai kyauta ba ko mun gane wannan da kyau ko in ba musulmi ai ba san kafiri ba kuna fahimtar wannan da kyau ko malam sai ce wa jadduha tatabayyana al-ashya inda kishiyar abu to shine ake fahimta yanzu misali in duka duniya zalunci yake ai ba san adalci ba ko mun gane wannan da kyau jama'a to ma'ana zalunci kishiyan shi adalci jahiliya kishiyan shi musulunci to in akwai kishiya to ana fahimtar dabi'un ɗaya kishiyar Allah ya sa mu dace malam muhammad ibn abdul wahhab yace fa hammu ma fiha wa ashadduha khataran malai yace mafi mahimmancin abin da ke cikin waɗannan matsaloli na jahiliya kuma mafi hadari daga ciki adamul imanul qalb shine a wannan zamani na jahiliya ba su da imani a zuciyarsu kwata-kwata bima ja'a bihir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da tayi ba a same su sun yi imani da abin da annabi ya zo da shi ba fa in zafa ila zalika sihsan ma alaihi ahlul jahiliya idan ka dauko irin rayuwar mutanen da suka rayu a zamanin jahiliya gaba ɗayan su sai ka hada da cewa amma abin da kai ce suna da ƴancin su abin da su ga dama sai dai ba su da imani. Sai malai yace tammatul khasara, tun daga nan khasara da tadewa ta faru. To daga nan ya kama daga tsaya ka fahimta duk yanda kake ganin wani ya waye, ko kake ganin wani yana da wani abin da ya fice a kan shi, ko kake ganin shi yana da wani alkhairi, ko yana da wani matsayi da ya burge ka, to fa ka sani muddin bai da imani to babu khasarar reta babbe irin shi. Jama'a kun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa duk mutumin da bai da imani kowaye bai da alkhairi a kusa ko a nesa. Shi yasa malai yace duk alkhairan da mutanen jahiliya ake ganin kamar suna da, to cin da ba su da imani to sun cika tababbu khasararru. Allah ya kiyaye. Malai yace kama qala ta'ala, kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce wallazina amanu bil batili, kun ga waɗanda suka yi imani da ƙarya, suka yadda da ɓanna, suka gamsu da abin da ba shi annabawa suka zo da shi ba, wa kafaru billahi, kuma suka kafirce ma Allah, ulaika humul khasiruna. Allah madaukin sarki ya ce waɗannan su ne khasararru taɓaɓɓu, kuma duk wanda ya bi su to zai raka cikin wannan khasara da tabewa. Sai za ga duk wanda bai imani da abin da manzon Allah ya zo da shi ba, kowaye da nassin alqur'ani da nassin wannan aya, Allah madaukin sarki ya kira shi kafiri, kuma imanin shi Allah ya kira shi da batil, sannan ya ce tababbe ne. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Ku ji ayar wallazina amanu bil batili, kun ga waɗanda suka yi imani da abin da yake batil ne, ƙarya, ɓanna, suka bi abin da ba gaske ba, wa kafaru billahi, suka kafirce ma Allah, ulaika humul khasiruna, waɗannan su ne khasararru. Aya ta 52 a cikin suratul ankabuti. Wannan shi ne abin da Malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya fara shimfiɗa da sharan fage da shi. To Malam Salihin al-Fawzan sai ce al-sharh, wannan bayanin ga sharhin shi. Hazihi risalatun min rasail al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wannan yana daga ɗan takaitaccen littafi da Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya rubuta daga cikin ɗan takaitaccen littafin da ya rubuta. Ismuha, sunan littafin Masail al-Jahiliyya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية. وأن دو اسم مسألوليني دا النبي يبري دونيا يبرم برن دا متعن الجاهلية سكي ناس وجي يناش وجي تشتمل على 128 مسألة. وأن اللتاتي نمسائل الجاهلية ya kunshi matsaloli guda 128 ne a cikin shi, a ce abubuwa 128 ba kananan al'amura ba ne. Dukkanin waɗannan abubuwa ba alkhairi a cikinsu, kuma su ne kundin jahiliya ya kunsa. Sai annabi ya zo da kundin da ya saba ma nasu gaba ɗaya, kamar yadda muka ambata da farko shi ne sai aka samu turawan yamma a yau da da'awan wayewa, da da'awan cigaba, da da'awan ilimi, da da'awan koma mai suke faɗi, suka je suka kakkaɓo ma wancan abin da annabi ya wargaza, aka binne shi, aka da yin jin labarin shi, suka kakkaɓo mai kura, suka dawo da shi a yau suna talla. In baka ɗauki wannan abin da suka ɗauka shi ne daidai ba, to sunanka ba gadaji, sunanka ba kawaye ba, sunanka mai zafin keshin addini, sunanka sunanka gashi nan iri-iri. To kuma waɗannan matsaloli na jahiliya iyayen da kakanninsu ne suke manzo Allah ya ce ba daidai ba ne, to shi yasa sai kai takatsan tsan kai hankali. Malam ya ce istakhlafaha, shi Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kamo su ne, min alkitabi wa sunna wa aqwalu ahli alilmi, daga cikin alqur'ani da sunna da kuma bayanai da manyan malamai masana ilimi suka yi. Malam ya ce wal ghardu min zalika, manufan da ya sa Malam Muhammadu ibn Abdul Wahhab ya yi wannan littafi saboda ya bayyana ma mutane hadarin waɗannan matsaloli na jahiliya, shi tanbihul muslimina, ya kokarin fadakar da musulmi ne min ajali an yajtanibu hadhihi al-masail, saboda su nisanci waɗannan matsaloli masu kunshe da musibobi iri-iri. Li annaha khatiratun jiddan, saboda suna da hadari matuƙa. Hadarin da waɗannan masail na jahiliya ke ɗauke da shi, jama'a ya taramma hadarin kwalara mai kashewa farada, ya fi hadarin cutan kanjamau. Hadarin da waɗannan matsaloli ke ɗauke da shi ya fi hadarin cutan foliyo in akwai ta. Jama'a mun gano wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Malam ya ce wa bayyana rahimahullahu anna hadhihi al-masail mimma khalafa fiha rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ahl al-jahiliya. Malam ya bayyana cewa annabi ya saba wa mutanen jahiliya akan waɗannan matsaloli gaba daya. Min al-kitabi yayini, daga waɗannan da aka baiwa littafi su biyu, wal ummiyaini, da kuma ummiyai gaba daya. Malam ya ce wal kitabiyuna al-murad bihim, su waɗannan da ya ce an ba su littafi abin da yake nufi da su, ahal al-kitabi min al-yahudi wal nasara, ahal al-kitab yahudawa da nasara. لأن اليهود عندهم كتاب التوراة سود يهودا وأي أوجنس أقول التافين التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام وند التوراة الله مرة يكين سركيا سو كرم النبي موسى والنصارى سوكما نصارى عندهم كتاب الإنجيل سود التافين إنجيلا الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام, wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da injila ne ga annabi Isa dan Maryam, ira da amincin Allah tabbata gare shi. Falizalika, to saboda waɗannan littafai da aka saukar mu waɗannan annabawa guda biyu, sammu bi ahlil kitab, sai ake kiran mabiyansu da cewa masu littafi. Wa humul an, to su waɗannan yahudawa da kuma nasara a yanzu, yutlaquna ala tawrati, suna kiran littafin at-taura da al-ahd al-qadim, ma'ana old testament. Mun ga alwana da kyau ko? Tsohon alkawari shine al-ahd al-qadim, aw asfar al-qadima, ko su ce littafan farko ko da daddan littafai. Yutlaquna ala al-injil, ita kuma littafin injila suna ce mata asfar ahd al-jadid, shine new testament, alkawari ko sabon alkawari. Haza fi istilahihim, malai ce wannan shine istilahi definition da suke kira waɗannan littattafai da shi. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Wa huma kitabani azimani, littafin at-taura da littafin injila littattafai ne guda biyu manya-manya. Anzalahumullahu ala nabiyaini, wanda Allah madaukakin sarki ya saukar mallin annabawa guda biyu, karimaini, annabawa masu mutunci, kuma Musa wa Isa alaihi masalam, shine annabi Musa da annabi Isa, amincin Allah ya tabbata gare su. La siyama at-taurata, musamman ma at-taura, fa innaha kitabun azimun, at-taura babban littafi ne. Wal injil, ita kuma injila mukammilun laha wa musaddiqun laha, an kawo ta ne saboda a cika at-taura, injila kuma ta gangata at-taura. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Kaman littafin injila cikamakin littafin at-taura ne. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Malam yace walizalika, to da wannan ne sammu bi ahlil kitab, sai ake kiran masu wannan littafi da cewa mutane masu littafi. Malin ya ce wa faratan bainahum wa baina ghairihim, sannan kuma a iya tantance. Mun gano wannan da kyau, ku zama farkan tacewa ne da rarrabewa da tantancewa. Bainahum wa baina ghairihim, tsakaninsu da wasunsu, mimman laysa lahum kitab, wanda su Allah madaukakin sarki bai saukar masa da littafi ba. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? To duk sanda ka ji an ce ahlul kitabi, to ka ji abin da ake nufi. Kuna fahimtar wannan? Kuma a cikin littafin nan malam zai yawaita faɗin ahlul kitab, ahlul kitab, ahlul kitab. wa ammal ummiyuna, amma su ummiyuna da malan ya ambata, fal murad bihim, abinda ake nufi da su al arab, sune larabawa, alladina la yadinuna bidiyana bidiyana taini, wanda su ba su abin ɗaya daga cikin waɗancan addini na Yahudawa ko addinin Nasara. Malam ya ce sammu bi ummiyaini, an kira su da ummiyina ne, jam'u ummi, mun gane wannan da kyau ko, nisbatun ilal um, an danganta zuwa ga uwa, wal ummi huwa alladhi la yaqra'u wa la yaktubu, shine wanda bai karatu bai rubutu bai iya karatu da rubutu ba. Fa innahum, domin su laraba a wancan lokaci, qaumun la yaqra'una wa la yaktubuna fil ghalib, ba sa karatu ba sa rubutu a mafi rinjayen lokaci. Walaysa indahum kitabun qabla nuzul alquran, ba su da wani littafi kwata kwata kafin saukar alqurani. Falizalika, to da wannan ne sai a kira su da cewa su ummiyaini, kama qala Allah ta'ala, kama yanda Allah madaukin sarki ya ce, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan, Allah madaukin sarki shi ne wanda ya aiko manzo daga cikin ummiyai, minhum, shi ma annabin daga cikinsu ne. Kina shi ummiyuna su ne larabawa, domin annabi ba larabe ne. Wa kama qala ta'ala, haka kama yanda Allah madaukin sarki ya ce, wa ma atainahum min kutubin, san ba mu aiko musu da wani littafi ba, yadrusunaha, wanda suke koyan karatu a cikin shi, wa ma arsalna ilayhim qablaka min nadhirin, kuma kafin kai ba mu turo musu da wani mai gargadi ba. Kenan wannan yana ƙara tabbatar mana su larabawa a wancan lokaci ba su da littafi ko ba manzo a cikin su, shi yasa ake kiran su da cewa ummiyai ne su. Fa qala ta'ala, Allah madaukin sarki ya ce, litunzira qauman ma unzira aba'ahum, an aiko ka ne kai ma mutane gargadi, kai musu wa'azi, al ummumin, da a baya ba aiko ma iyayensu da mai gargadi irin ka ba, fahum ghafiluna, sai suka zama rabkanannu, sarrafkana, saboda ba wa'azin annabawa ba littafin annabawa, abin takeici ma da annabin ya zo musu da wa'azin sai suka ƙara rabkanewa gaba ɗaya. Malam sai yake cewa fa haza ma'anal ummiyin, wannan shine ma'anan ummiyai, wanda wa wasfu wa wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi annahu ummi, duk da haka kuma a wani waje a cikin alqur'ani sai gashi Allah madaukin sarki ya siffanta annabin shi da cewa shi ma ummi ne. Qala ta'ala, Allah madaukin sarki ya ce, allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi, waɗannan da suke bin annabin nan ummi wanda bai iya karatu da rubutu ba, allazi yajidunahu maktuban indahum, wanda su Yahudawancan da Nasarancan sun samu bayanin shi dalla dalla cikin at-taura da linjila. Allah ya ce sit-tauratu wal-injili, a cikin littattafansu, ya'muruhum bil ma'rufi, cewa annabin zai zo zai yi aikin umarni da kyakkyawa, wa yanhahum anil munkari, kuma zai yi kokarin hana su miyagun abubuwa. Fa kaunuhu ummiyan, kasancewar annabi ummi, la yaqra'u wa la yaktubu, bai karatu bai rubutu, wa ja'a bi hadhal kitabil azim, tare da haka ya zo da wannan babban littafi, dalilun ala sirki risalatihi, wannan yana nuni a bisa gaskiyan abin da ya zo da shi na manzanci, wa fi zalika mu'jizatun lahu, wannan ko mu'jizar shi ne, ya zo da littafin da ya gagari ƙwararru masana masu ilimin karatu da rubutu na zamanin shi da bayan zamanin shi, an kalubalance su zo da irin shi sun kasa, wannan mu'jiza ce babba wanda Allah madaukin sarki ya bayyana ta daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Malam ya ce fal arab, kun ga larabawa ummiyuna, al'umma ne da ba su da karatu ko ba su iya rubutu ba, wa nabiyuhum sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummi, haka shi ma annabin su ummi ne. Ina fatan mun gane wannan da kyau, ga annabi wannan mukami ne, gare ka a yau kai kuma na kasa ce. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Shi bai iya karatu da rubutu ba don Allah ya ba alqur'anin da ya aiko da shi kariya. In kun ce shi yayi, to ya bai iya karatu da rubutu ba, ya aka yayi Allah ne ya ba shi. Ya zo da abin da ya gagare hukuma ta karatun. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Allah ya sa mu dace. Malam ya ce wa ammal jahiliya, amma ita kuma jahiliya, zama kun ji yadda sharhi ne yake tafiya ko? To haka ake so komai sai an farfasa maka shi ka gane shi, ka san shi yadda ya kamata, ka sami ilimi domin ka isar da sakon da annabi ya zo da shi, kai ma ka agaza ne wajen rushe jahiliya. Malam ya ce amma ita jahiliya fal murad biha an nisbatu ila al jahili, abin da yake nufi da ita dangantawa ne zuwa ga jahilci. Wal jahalu shi kuma jahilci adamu li ilimi, shi ne rashin ilimi. Wal jahiliya hiya allati laysa fiha rasul, wannan zamanin na jahiliya shi ne zamanin da babu wani manzo. Walaysa fiha kitab, ko babu wani littafi da Allah ya aiko ya ce abi. Wal murad biha, abin da yake nufi da ita, ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, شين زامن دا يزو كافن ايقو النبي, معنى زامن دا اكي كافن ايقو من زن الله دوانا ساقو. قال تعالى الله مرد كنسر كيشي ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى, كوكورك فتايا قومات مسلمي فتانة اريتي كنا برنج كنكو افيلي kamar yadda jahilan farko suke yi. Kuma gane wannan da nassin alqur'ani, Allah ya kira wancan fita da cewa tabarrujal jahiliyatin ula. Allah ya yaki annabi ya rushe wancan jahiliyar, sai ya zo masa da sa hijabi. Kun gane? To yanzu kenan in muka ce wancan jahiliyar ta fara kunno kai tana son ta dawo, kenan ba mai ƙarya ba, domin matan musulmi suna kwaikwayon matan jahiliya yanzu. Haka ne ko? Allah ya kiyaye mu. Yani allati qabla bi'satin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, jahiliyyan da tazo kafin aiko annabi. Li'anna qabla bi'satin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana al'alam kulluhu yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhadin, sai ya zama duniya a wancan lokaci tana ta fagamniya ne alkan bata kafirci da wuce gona da iri. Duk wanda ka gan shi a wannan zamani batacce ne, sannan kafiri ne, kuma mulhidi ne, dan kama karya ne da wuce gona da iri, sai waɗanda Allah ya kiyaye. Li anna risalati sabiqa, domin manzancin da suka zo kafin aiko annabi, in darasat, gaba ɗaya sun shafi, an lalata su, an gurɓata su, an canza su, sun fita hayyacin su daga yanda annabawan suka zo da shi. Bala ya ce fal yahud, kaga su yahuda wancan da aka yi bayanin cewa an aiko annabi Musa wajensu da littafin at-taura, harraku kitabahum at-taurat, sun canza littafin at-tauran gaba ɗaya. Wa adkhalu fihi kathiran min al-kufriyat wadh-dhalal, sai suka shigar da abubuwa na kafirci da bata masu ɗumbin yawa a cikin at-taurat. Malam ya ce washana'i, da miyagun abubuwa masu muni, allati adkhaluha fi at-taurati, wanda suka shigar da shi a cikin littafin Allah na at-taurat. Wa kazalika an-nasara, haka su kansu nasara waɗanda aka aiko masu da littafin injila annabi Isa ya zo masu da shi, harrafu kitabahum, sun birkice littafin na injila, amma kana alaihi, sabanin yanda Allah ya ba Isa littafin, waqtin nuzulihi, lokacin da aka saukar da littafin, alal masih alaihi salatu wassalam, ga nabi Isa dan Maryam. Wa zalika anna rajulan yuqalu lahu bulus, yanda aka canza littafin injila, wani takarrari ne aka samu a cikin su, sunan shi bulus, aw shawul, ko suna ce mai shawul, kana yahudiyan haqidan ala rasulullahi Isa alaihi salam, shi wannan bulus wani ba yahudi ne, makiyin annabi Isa ne, yayya ta gaskiya. Fa hadha ar-rajul, sai wannan mutum Bulus, laja ila al-makr wal khadi'a, sai koma yi ma annabi Musa makirci iri-iri da cin mutunci da taɗe shi. Fi ifsad din al-masih alayhi salam, kokarin shi shine lalata annabi addinin annabi Isa kata-kata. Haisu azhara al-iman bil-masih, a lokacin da ya fito fili ya bayyana cewa wai shi ya yi imani da addinin annabi Isa, wanda ya kai fa har kama almajiran annabi Isa yake yana kashewa. Amma da Allah ya ɗauki annabi Isa, sai zai ya samu almajiran annabi Isa, sai ce ya gane kuskuren shi, yanzu ya fahimta, ya tuba. Shi yasa kuma in ba ku yi hankali ba, na ku Bulus ɗin yana nan zai tuzu shi ba ku ya tuba. Ko mun gane wannan da kyau ko? Da haka sai a ƙara samun daman wargaza lissafin aikin da kuka yi, da kuma tsarin ku a keta sahun ku a rusau. Jama'ar Annabi, kuna fahimtar wannan da kyau ko? Wa annahu nadima, wani sai zai ce wallahi ya yi nadama, ala ma kana min qablu, akan abubuwan da yake ta aikatawa, min adawatil masih, na adawan da yake da annabi Isa. In kai ba sakare ba, mutum ya yi adawa da mahaifinka har ya mutu, wai kuma ya sai zai ce wai ya gane, sai zo da wasu abubuwa, kuma yana nuna cewa mahaifin da naka bai iya ba, anya ku tuban ya yi. To abin da ya faru kenan, bayan da Allah ya ɗauki annabi Isa, sai wannan Bulus ɗin sai zo ya ce wai ya gane kuskuren da ya yi, yanzu ya tuba, yana son a tafi tare da shi. Ana nan ana tafe wata rana, kawai sai yake ta gashi nan, sai suka ce wane ne, sai ya ce ku ba gan shi ba, suka ce mun ba gan shi ba, suka wai ga dama da hagu almajiran annabi Isa manya-manya ba su gan shi ba. Sai ce wai annabi Isa ya gani, ya gan shi a kai, wai ya ɓata yanzu. Ana nan yana ta faɗa haka, yana ta faɗa haka, rannan sai zo ya ce wa annahu ra'a ru'yan, wai ya yi mafarki, bi za'amihi a bisa riyawan shi. Mun gane wannan da kyau ko? Fa amana bil masih, to sai zo ya bayyana ya yi imani da Isa. Wa sadaqahu an-nasara fi ma qala, sai kiristoci suka gazgata shi akan duk abin da ya faɗi. Summa innahu tanawala al-injil, sai ya dauki injila. Alladhi anzala Allahu ala Isa, injilan da Allah ya aiko annabi Isa da ita. Fa adkhala fihi al-wasaniyat, sai ya shigar da bautan gunki cikin ta. Wa shirkiyat, da abubuwa na shirka. Wal kufriyat, da kafirci. Haythu adkhala fiha aqidat at-taslif, shi ya fara shigar masa aqidan Allah uku ne, trinity. Allati mai ai anna Allah salisu thalatha, wai Allah ɗaya, Allah uku ne. Anna Isa ibnullah, a injilin shi Bulus anan ne aka fara samo cewa Allah uku ne, kuma annabi Isa dan Allah ne. Aw huwa Allah, kuma annabi Isa ma Allah ne. Wa adkhala fihi al-amr bi ibadati as-salim, a cikin attauran Bulus ne aka samo cewa wai a koma ana bautan cross. Wa adkhala kufriyat shani'a, aka shigar da kafirci masu muni, domin a zamanin annabi Isa bai san cross ba, har aka dauki annabi Isa bai ba taba ganin cross ba, shi bai san shi ba. Mun gane wannan da kyau ko? Domin sun gicce wani mutum ne lokacin Allah ya dauke shi, to daga lokacin ne sai suka koma suna bautan cross kuma. Ina fata mun gane wannan da kyau. Shi yasa bai san wannan ba. Shi yasa kafin lokacin da annabi Isa ya zo, kafin dauke shi, ba sunansa Krista ba, saboda kalmar Krista daga yana aka samo shi. Mun gane wannan da kyau ko? To daga baya ne sai suka ciro wannan tutar sunan zuwa yanzu. Kenan annabi Isa san da yake duniyan nan kafin a dauke shi, ba da wannan suna ake kiran addinin shi ba. Kuma gane wannan da kyau ko? Sunan addinin shi Islam a wannan lokacin. Wa sadaquhu fi zalika, kuma aka samu nasara sun gazgata Bulus akan duk waɗannan tabargazan da ya kawo. Ala annahu alimun, wai suka ce babban masani ne. Wa ala annahu mu'minun, suka ce mumini ne. Wa laqabuhu, har suka yi mai laqabi bir rasul Bulus, suna ce mashi manzo Bulus. Kun gane wannan da kyau ko? Har suna mai laqabi da manzo Bulus, ay rasulul masih, wa in masihu na sai aiko sako, wai sai ba Bulus, kaji ya rasa ba kowa cikin manya-manyan masoyan shi irin su Barnabas. Mun gane sai ya rasa wanda zai ba sako, sai wanda har aka dauki annabi Isa yana fada da shi na kashe mabiyan shi shine zai aiko da sako bi za'amihim mala yace wa qasduhu ifsadu dinil masih manufan shine bata addinin almasihu wa hasala lahu ma arada kuma sai da ya cimma manufan shi fakar afsad dinil masih sai kawo abubuwa da dama wanda ya lalata addinin wa adkhala fihi alwasaniyat wattaflis ya shigar da abubuwa na botan gunki da kuma botan cross da kuma cewa Allah ɗayan Allah uku ne wa taqada anna Isa ibn Allah kuma a bakin shi aka fara jin cewa annabi Isa dan Allah ne wa annahu salisu salafa kuma ya ɗayan Allah uku ne shi wa adkhala fihi wasaniyatun kathira kai ba ma wannan ne bannan da ya shigar kade ba fattaba'uhu ala zalika kuma nasara suka bi shi akan haka فهذه حالة أهل الكتاب قول بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة ونشين حالة أهل الكتاب كافل أيقو النبي لتات الناس سنتنزا أنقر باتا أنسى من الله لا تتومي أقوم معلمي سنشي تشكين الدين سنباتش من قال أولا نشوكو إلا بقايا منهم سيدي انقرارو كان على دين المسيح ونسك زونا أكان الدين النبي إيسا قال الشيخ التقي الدين ما لا أكثر يتشي ببن مالي تقي الدين يتشي إنهم قرضوا قول بيثة محمدية كاكو ونن دعوانا النبي تيكارفي سما ونن سكرجي صنع كان الدين النبي إيسا نجس كيها جسم متو من قال ونن نكيوكو من يتاريه ان ايران ناهانا وند بحيرا دنن بحيري ايرجة تشنسني سنن ونشن كاو نخجز الكبرى وكينا warakatu bin Nawfal shi ma yana daga cikin su ɗan tsararru ne waɗanda suka rago kuma kafin da'awa ta yi ƙarfi na annabi duk sun rasu ina fatan mun gane wannan da kyau mala yace lakinna al-aktsariyya minhum ala al-kufri sai dai mafi yawancin mutane a wannan lokaci suna kan kafirce wal inhiraf da kauce ma gaskiya an dinillahi ba sa kan addinin Allah kenan wannan lokacin babu littafi tabbatacce wanda ba canza ba al'umma suna rayuwa ne cikin duhu da bakammiya shi yasa aka kira wannan zamani da cewa zamanin jahiliya jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau ko wa amma al-arab amma su larabawa wanda annabi ya zo a cikin su da addinin musulunci kanu ala kismaini sun kasance kashi biyu ne kisman ittaba'u diyanati sabiqa wasu kafin daga cikin su sai suka bi yahudawa wasu suka bi kristoci kal yahudiyyah wan nasraniyyah wal majusiyyah wasu suka bi yahudanci nasaranci majusanci wa qismun kanu ala al hanafiyyah wasu kuma suka tsaya akan addinin annabi ibrahim dini ibrahim wa isma'il la siyyama fil hijaz musamman ma a tsibirin larabawa في ارض مكه المكرمه ولن تكي زوني اغرم مكه سو سي suka tsaya suka ce suna bin addinin annabi ibrahim ne wasu suka zama kristoci wasu suka zama yahudawa wasu daga cikin larabawa so koma botan wuta mun gano wannan da kike ku to haka waɗannan da suka rage suka ce suna bin addinin annabi ibrahim daga cikin larabawa to su kuma za mu ji tarihin su a gobe in Allah madaukin sarki ya kai mu yaushe ne suna bin addinin annabi Ibrahim so koma botan gunki yaushe suka lalace so koma mashaya giya suka zama mazinata suka zama ƴan handama da babakere suka zama cikakkun azzalime miyagu har zuwa kan da Allah madaukin sarki ya aiko annabi aka rushe wannan tarkatarkan da yazo ya mamaye su sakamakon nisa da suka yi da zamanin risala Allah madaukin sarki ya sa mu dace zamu saurara anan sakamakon kurewar lokaci muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum